بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاءكم جوات رمضان Hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1440 wanda yayi daidai da 18 ga watan Mai shekara ta 2019 muna cikin tafsiri na suratul Ra'd a suratul Hijr yau zamu tashi aya ta 90 abuna 89
a'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقل إني أنا النذير المبين
كافو مفسر وانا آية دين أقوي تنبيوي كما هكا السلام عليكم مالا وان كان شغا مثلين شي دولني menene dalili na Qur'ani da Sunna akan haka assalamu alaikum to dangane da wankan shiga musulunci malaman musulunci sun yi gwajin fahimta akan sa akwai mazhaba na jumhur masu ganin matsa wankan shiga musulunci wajibi ne daga cikin su akwai imamu na Malik bin Anas rahimahullah cewa dole ne in mutum ya shiga musulunci yayi wankan shiga musulunci amma imamu na Ash-Shafi'i shi yana da fahimtar cewa wankan shiga musulunci yana wajaba ne ga wanda ya balaga kuma ba a kiran shi wankan shiga musulunci sai dai wankan janaba idan mutum ya shiga musulunci to sai yayi wankan janaba wannan shi ne fahimtar imamu Shafi'i da wasu malamai amma Abu Hanifa shi yana da fahimtar ba dole bane in mutum ya musulunta sai ya yi wankan shiga musulunci wankan shiga musulunci a wajen Abu Hanifa mustahabi ne masu ganin dole ne sun kafa hujja da hadisin Sumama bin Ufal radiyallahu an lokacin da ya musulunta manzon Allah an ce amarahun nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktafila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi yayi wanka to da wannan dalili an ce amarahu malama usulul fiqh sun ce al-amru al-mujarrad an al-karina yaqtadi al-wujub umurni wanda ya tsaraita daga karina yana hukunta wajibi anan wajen an ce amarahu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya umurce shi to tunda an ce ya umurce shi to umurni yana hukunta wajibi wajabci da wannan ne malikiya suka wajabta wankan shiga musulunci to amma Abu Hanifa shi kuma yace wankan shiga musulunci ba dole bane yace wannan umurni wato ya fita daga wajabci ya koma musahabanci dalili ai in banda wannan hadisi na Sumama bin Ufal mutane da yawa sun musulunta to mutane da yawa sun musulunta da a ce wankan shiga musulunci dole ne da duk wanda ya musulunta da an ji labarin manzon Allah ya umurce shi da ya wanka sahabbai da dama sun musulunta irin su Umar dan Khattab irin su Usman bin Affan da ire-iren su sun musulunta irin su Abu Sufyan irin su Muawiya duka sunan radiyallahu anhu sun shigo cikin musulunci amma ba a ce sai kun yi wanka ba sannan Abu Hanifa ya kara kafa hujja da hadisin al-Islam yahdu ma qablahu cewa musulunci yana rusa duk abin da ke gabanin sa wajen dilala anan wajen idan har mutum in ya musulunta wato kafirci ya tafi da zaran mutum ya yi kalmar shahada ya gusar da kafirci to yaya kuma janaba da kafirci da janaba wanda ya fi ƙarfi tunda har kalmar shahada ta gusar da kafirci ashe za ta gusar da me janaba ya ce ko da mutum yana da janaba da zaran ya yi kalmar shahada shi kenan wannan janaba ya fita a jikinsa lokacin da ya musulunta tunda kafiri lokacin da yake cikin kafirci yana musulunta sai wannan kafirci ya fita a gare shi kullin lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qasalafa to da haka Abu Hanifa ya kafa hujja da wannan cewa kafirci wani abu ne ma'anawi ba wani abu ne hissi in mutun ya musulunta sai ya tafi shi ma janaba wani abu ne ma'anawi da zaran mutun yayi kalmar shahada shi ma ya tafi kenan sai ya kara kafa hujja da wannan maganar da na faɗa cewa sahabbai da yawa sun musulunta a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito an umurce su da su yi wanka ba to da wannan sai muka ga cewa umurnin nan da a yi wanka idan mutun ya musulunta ya tashi daga wajabci yana kan mustahabbanci ne Allahu a'lam to wani ya ce assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi amin tambaya na su ne malam akwai masu da'awa cewa kungiyar izalatul bid'a wa iqamatu sunna ba ahlus sunna bane shin malam haka ne kuma su ma ne na biyu kuma shin malam kuma za a iya mu'amala na addini da su to wannan bawan Allah ya yi tambaya wannan tambayan ƴan uwa da yawa sun saba mai mai duk shekara sai amma su tambayan nan shin ƴan izala wai su ma za a sa su daga cikin ahlus sunna ne ko kuma ƴan bid'a ne su ma kaza su ma kaza su ma kaza to wannan tambaya ya yawaitu da yawa a abin da zan bada amsa anan wajen idan mutum yana so ya san kungiya sai ya duba irin aikin da suke yi na fatan gano wannan ita wannan kungiya sunanta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna jama'a ta gusar da bid'a da kuma tsayar da sunna idan jama'a suka dauki alƙawari dan wannan kamar alƙawari ne ko an yi alƙawari za a gusar da bid'a bid'a mukaffira da bid'a mufassika za a gusar da shi dan ko za a tabbatar da me sunna kaga suna ne na alƙawari kaman sun yi alƙawarin za su yi wani aiki to yanzu ya rage naka yanzu a matsayinka na dan uwa sai ka duba aikin shin alƙawarin da suka yi sun cika ko kuma alƙawarin da suka yi ba su cika ba idan sun cika alƙawari kalas haka ake so in ba su cika ba to kaga sai ka yanke hukuncin da zaka yanke akan su shin suna kira zuwa ga sunna sannan kuma shin suna kusa da bid'a ko ba sa yi kaga wannan kenan so da haka kamar yadda nace wannan suna ne na alƙawari idan sun cika alƙawarin su sun zama ahlus sunna in ba su cika alƙawarin su ba sun zama ƴan bid'a kamar mutum ya ce ni musulmi ne amma sai yana zuwa coci ya ce shi musulmi ne amma ko kullun ana ganin shi a coci yana kiɗa yana haleluya me za mu ce akan wannan sai mu ce musulmin ne ai ya ce ya shiga musulunci amma ba mu taɓa ganin shi a masallaci ba to ya ce ni ina kusar da bid'a sai kuma yana aikata bid'a yana bokanci yana sadakan bakwai sadakan arba'in sadakan uku yana kaza yana kaza yana kaza yana yin fida'u sai kuma ya ce sunan shi jama'atu izalatul bid'a ga shi katon boka da wani katon carbi a wuyan shi kuma ya ce ma shi ya zo ne ya kusar da bid'a amma sai ka gan shi da manya-manyan bid'a tare da shi ka gan shi kuma katon boka sannan kuma ka gan shi yana jan tufafi a ƙasa ka gan shi yana katse ainihin gemu ka gan shi yana kaza yana kaza matayensu ba su sanya hijabi shin wannan alƙawari an cika alƙawarin an saba ko ba saba ba to wannan shikenan saboda haka akwai abubuwan da ya kamata ka duba in dai har wannan kungiya ta cika da wannan sharadi shikenan tunda sun ce sun yi alƙawarin za su gusar da bid'a kuma sun yi alƙawarin za su tabbatar da sunna sai ya zama to sun cika wannan sharadi kaɗan daga ciki ya zama ba sa yin kungiyanci su kungiya ne amma ba sa kungiyanci me nake nufi da wannan wato kada su ce duk wanda baya cikin su duk sunnan da ya rike ba ruwan su da shi idan suka ce duk wanda baya cikin mu ko da ya rike sunna ko da yana ruwan qur'ani da hadisi ne ko da ya haddace duk wani yana aiki da duk wani hanya na magabata su ba ruwan su da shi sai ya shiga cikin wannan kungiyar to wa'annan mutane sun zama ƴan hizbiya kenan an gane shin suna yarda da wasu mutane wanda ba sa kungiyar su in dai suna kan sunna in suna yarda da su to anan wajen sun fara cika wani sharadi kenan an gane sa'annan kuma idan nasu yayi laifi suna tabbatar mai da laifin ko idan nasu yayi laifi suna rufa gare shi dan da ma alaman gane hizbiya shine kace duk wanda baya tare da ni ba ruwana da shi ko da ya fi kowa rike musulunci sannan kuma na biyu idan nawa yayi laifi zan rufa masa ko da ko laifin ya kai bid'a ne kai ko da ya kai shirka ne inda yana tare da ni insha Allah ba mai laifi bane shi ku fahimci wannan yanzu ga kyawun misali kamar ikhwanul muslimin yanzu idan kana cikin kungiyan matsar ka yarda a kafa daular musulunci ko kai dan shi'a ne ko kai sufi ne ko kai dan alaqato ne ko kai dan orientalist ne ko kai dan kaza ne su dai burin su kana goyen bayan kungiyan su kuma ka yi rijista da su to za su baka kariya ga duk abin da ka zo da shi na ra'ayi za su ce maka ka shigo da izalanka amma kada ka izalantar da su ka shigo da kalakatancinka amma kada ka kalakatancin da su ka shigo da ainihin dariƙan kada ka dariƙantar da su ka shigo da duk wani abu naka amma ka shigo da salafiya kada ka salafiyantar da su misali to irin waɗannan su ne ya yi kirawa ƴan hizbiya an gane in aka samu ƙungiya duk wanda baya cikinta tana ganin shi ba mutumin kirki ba ne sannan kuma na cikinta duk laifin da ya yi ba laifi ba ne to wannan sun zamanto ƴan ƙungiyanci kenan ba ƴan ƙungiya ba an gane wannan ko sannan kuma ya zamanto ba sa ta'assubanci ko makauniyar biyayya ga wata mazhaba in dai har sun yi alƙawarin tabbatar da sunna da kusar da bid'a sai kuma suna ta ƙalilanci da wata mazhaba suka ce su za su rike wata mazhaba a yanan na babu ruwansu da sauran malamai wanda ba nasu ba to anan wajen su ma sun fada cikin ainihin mazhabanci da ta'assubanci sun fada cikin bid'a na ba san gani zan iya tunawa akwai sanda aka samu rabuwa tsakanin bangarorin kungiyan guda biyu an samu wani malami daga cikin su wanda yake cewa su yanzu za su tsaya ne kan mazhabin malikiya ba ruwansu da wani ra'ayi in ba ita ba ka ganin wajen an tashi daga alƙawari su za su tsaya ne kawai fatawar imam malik duk abin da ya faɗa ko ya saba ma sunna nasu ne na biyu kuma suka ce duk mutumin da yake ɗaya ɓangaren saboda kawai an yi faɗa ba kama ce yanzu dukanmu ƴan salafiya ne sai muka ɓata yake to su haka duk wanda yake ɗaya ɓangaren ba ɗan salafiya ba ne tunda an ɓata suka ce duk wanda yake ɗan ɓangaren ma ya yi ridda don wani babban malamin su ya ce akwai wani malami ba zan faɗi sunan shi ba yaran su na ɗaya ɓangaren da ake faɗa da su ya ce yaran su wannan malamin da ya rasu ɗin wai a gaban shi yana kan mota ya hau kan motan shi ya ga za a wuce da shi a je a binne da ya ga an wuce da shi za a binne ya ce to ai sai na ƙi zuwa yaya za a yi in je a binne arne tare da ni sai shi ana rama janyo min ayan nan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun sai ana rama kuwa ya janyo wannan aya malam ya fassara wannan bawan Allah da ya rasu kafiri ne tunda baya tare da su shin wayannan sun cika alƙawari kuma an yi kira zuwa ga mazhabanci an cika alƙawari me yake a yi kira zuwa ga bin asalin sakon cewa a yi kira zuwa ga sunna a kore mai bid'a sai ya zamanto ana ƙara tabbatar da bid'a a nan wajen to saboda haka idan har kungiyar ta koma tana kira zuwa ga mazhabanci ba zuwa ga kitabun sunna ba to ta saba alƙawari sannan ya zamanto ba sa kira zuwa ga bid'a ko shirka idan suna kira zuwa ga maganar suna kira zuwa ga a zo a yi sadakan bakwai sadakan arba'in sadakan uku suna kira zuwa ga fidda'u suna kira zuwa ga bokanci suna kira zuwa ga kaza zuwa kaza suna kira zuwa ga abubuwa da suka saba ma sunna to anan wajen sai mu ce an saba alƙawari shin sun baiwa hadisin manzon Allah muhimmanci ya zamanto suna fifita hadisin manzon Allah kan maganar kowa ko kuma wani lokaci suna yin wasa da suna ma hadisin annabi cakulkuli ko ya abin yake in sun baiwa hadisin annabi muhimmanci sun cika alƙawari in ba su ba shi muhimmanci ba sun saba an gane kuma suna mutunta maganganun magabata in an ce waɗannan maganganun sahabbai ne in za su fassara Qur'ani su fassara shi akan fahimtar su, ko suna ajiye maganar magabata sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in su fassara Qur'ani da ra'ayinsu, ko ya suke yi? An gane wannan ko? Sannan kuma shin suna kira zuwa ga zanga-zanga da daukan makami ga hukuma? Idan suna kira zuwa ga zanga-zanga da zagin shugabanni da daukan makami ga hukuma da kuma aibanta shugabanni akan munbari, sai mu ci anan wajen an saba alƙawari dan da'awa na sunna, wato wanda manzo Allah ya karantar da mu shi ne duk ba a yin haka. An fahimci wannan ko? To saboda haka dan uwa, ga ka'ida na baka kaɗan daga ciki. Sannan shin suna kafirta wanda bai kafirta ba? Domin kafirci haƙƙin Allah ne ko? Al-kufru haqqullahi summa rasulihi bin nafsi yazbutu la biqawli fulani man kana rabbul alamin wa abduhu qad kaffarahu fa zaka zul kufrani. Shi kafirci haƙƙin Allah ne, sannan manzonsa sallallahu alaihi wa sallam yana tabbata da nafsi, ba da ra'ayin malam wane da malam wane da malam wane ba. Duk wanda Allah da manzon Allah suka kafirta shi, wannan shi ne kafiri. Ba a kafirta mutum da ra'ayin wani malami, ba a kafirta mutum akan shakka, ba a kafirta mutum akan lawazim. An fahimci wannan ai? To shin suna bin ka'idoji kafin su fitar da mutum daga musulunci, ko kawai suna kafirtawa ne ba ka'ida? To duk wayannan abubuwa su ne ma'auni, kaɗan daga cikin ma'aunai ya kai ɗan uwa. Amma ita ƙungiyan, wato sunanta, mutanen da suka taru domin su yaƙi bid'a, su tabbatar da sunna, babu aibi a cikinsa. Sai dai alƙawari ne da kuma aiki. Idan an aikata abin da aka yi alƙawari kalas, in ba a yi aiki da shi ba, nan ne gizo ke saƙa. An gane? Kamar ka ce kai ɗan salafiya ne, amma magaganka ka riƙe wata mazhaba guda ɗaya. Kai ɗan salafiya ne, muka ga kana bin aƙidan asha'ira wajen asma'u was sifat. Shin za mu kira ka ɗan salafiya? Kai ɗan salafiya ne, muka ga kana yin inkari ga ainihin mahukunta akan munbari. Kana kira zuwa ga zanga-zanga, kana kira zuwa ga tawaye da ɗaukan makami ga hukam, ba tare da ainihin sharaɗi ya cika ba misali. Kaga ba za a kira ka mai ba salafiya. Ba dukkan mutumin da ba dukkan abin da ya kama da zaki ne zaki ba. Ko? Kamar da ba dukkan abin da ke ƙilli ne zinari ba misali. Wa kullun yad'i wasalan lilayla wa layla la tuqilu lahum bi zaka. Kowanne daga cikin su yana da awan saduwa zuwa ga layla, ita kuma layla ta ki yadda da hakan. An gane wannan ko? Saboda haka wannan kenan a takaice. Ina fatan dan uwa ya fahimci wannan tambaya, kuma ina fatan wannan tambaya ya zama tokin uwa sun mana kyakkyawan fahimta a kan shi. Kada wani ya zo ya ɗauki abin ya murɗa shi saɓanin yanda yake. Allahu a'lam. Ina ganin kuma yau. Jiya mun fara bayani akan ayan nan da Allah ke cewa la tamuddanna aynaka ila ma mata'ala bihi azwaja minhum wa la tahzan alayhim waqfid janahaka lilmu'minin. Kada ka mika idanuwanka ya rasulullah zuwa ga abin da muka jiyar da kafirai dadi da shi nau'i daban-daban daga gare su. Kada ka yi bakin ciki akan su, kuma ka sassautar da fuka-fukanka ga mu'minai. To idan mutum ya duba zahirin ayan, zai dauka kwata-kwata neman duniya haramun ne. Baya halatta mutum ya yi sana'a ya nemi duniya, haka wani zai tsammani. Kuma baya halatta mutum ya ji daɗin duniya kwata-kwata. Shin haka abin yake? Wato mutum da ya zo duniya baya halatta ya yi sana'a ya nemi halal ɗin shi ya ji daɗi? Allah ya hana? Kaga Allah bai hana ba. Allah bai hana musulmi wato ya ci abinci mai daɗi amma ta hanyar halal, ya sa tufafi mai kyau amma ta hanyar halal, ya zauna a cikin gida ƙayatacce amma ta hanyar halal. Allah ta'ala yana cewa qul man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibat min rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyama. Kace man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi, wane ne ya haramta kulliya na Allah wanda ya fitar wa bayinsa? Waye haramta? Wa tayyibat min rizq, wane ne ya haramta arziki masu dadi masu tsarki? An haramta? Sai Allah ya ce qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya. Kace wannan kayan kulliya masu kyau da kuma arziki wanda yake mai dadi mai tsarki na waɗanda suka yi imani ne a rayuwar duniya, wanda suka yi imani an ba su dama su ji dadi da wannan kayan kulliya din, ji dadi da wannan abincin halisata yawmul kiyama musamman ma ran kashi kiyama an gane wannan ko to saboda haka wato idan mutum ya karanta wannan aya shi kadai sai yayi tsammani ana nufin mutum kada ya ci wani abinci mai dadi wannan shine abin da Imam al-Qurtubi ya fahimta a cikin tafsirinsa yake cewa wannan aya tana hukunta tsawatarwa daga leƙe zuwa ga jin dadin duniya a dawwame mutum ya zama tutur yana son ya ci gaba da jin dadi ta kowane hali idan bai samu halal ba sai iya fadawa cikin haram wannan shine abin da aka hana irin jin dadin da idan mutum yana jin dadi ta hanyar halal sai ya zama to halal bai samu ba zai iya kaucewa ya koma haram to wannan an hana amma ya zama to jin dadin shi ta hanyar halal ne sannan kuma bai wuce gona da iri wajen jin dadin ba akwai jin dadi wanda ya zama to ya kai ga matakin barna ya wuce jin dadi ya koma barnar dukiya wannan ba fa'idar shi ba ana son mutum ya tsaya tsaka-tsaki wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama ana son mutum ya tsaya tsaka-tsaki wajen infaki wajen kashe kudi saboda haka wannan shine abin da aka hana ana so bawa ya fuskanci ubangijinsa kuma ya nisanci duk wani abu wanda akwai haramci ko akwai kaikayi a gare shi ba ana nufin mutum gaba ɗaya ya nisanci duniya ba domin idan an ce duniya menene duniya duniya shine mata da kuma kudi sune duniya da mata da kudi in an ce wane ya fuskanci duniya yana son duniya da yawa to yana son dukiya da yawa yana son jin dadi da yawa yana son mata annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam sujila linnas hubbu shahawati minan nisa an kawata wa mutane san sha'awan mata wal bali da yaya wal qanadirul muqaddara da tarin dukiya abin tarawa minan zahabi wal fidda na zinari da azurfa wal khairul musawwama da kuma dawaki wanda yake an musu alama wal an'am da dabbobi wal hars da kayan noma sai Allah ya ce mai dukan su mai su zalika mata'ul hayatid dunya wannan su ne jin dadi na rayuwar duniya an kawata wa mutum san wayannan abubuwa shin an hana ya ji dadi da su shine manzon kira sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mana hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tayyib wa ju'ilat qurratu ayni fi salah an sanya mun so daga duniyanku an sanya mun san mata da kuma turare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana son mata kuma yana son turare sannan kuma an sanya mun sanyin ido shi balarabe cewa yake sanyin ido su kuma wasu ce farin ciki an sanya mun farin ciki a cikin sallah annabi in yana sallah dadi yake shi an gane saboda yana ganawa da wa yana ganawa da ubangijinsa to manzo nan ya nuna mana an sanya masa san an sa mai san turare an sanya mai san mata in an ce san mata wato akwai so kala biyu akwai so wanda ya dace da shari'a akwai so na kauce hanya Bahaushe ya ce wane ya cika son mata abinda yake nufi wane ya kauce wa shari'a dangane da mata amma son mata idan mutum yana son mace ne dan ya aure ta kuma ya rike ta kamar yadda shari'a ya tsara wannan ba matsala a'a mutum yana son mata ne dan ya ringa zinace da su yana lalata da su wannan shine abinda aka hana ina fatan gane dan adam yadda Allah ya halice shi Allah ya halice shi da wannan dabi'a ne yanda dan adam yake sha'awar ya ci abu mai dadi a harshensa baya son abu mai daci haka dan adam ke sha'awar mace to amma sai Allah ya sa mai kaidi cewa in yana so ya nemi mace to ya nema ta hanyar aure wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin su mutanen kirki mu'minai su ne masu tsara farjin su illa ala azwajihim sai dai ga matayensu na aure aw ma malakar aymanuhum ko abinda hannun daman su ya mallaka su ne ku yankin su fa innahum ghayru malumin to lalle su ba a zargin su akan haka amma fa man ibtaga wara azalifa wanda ya nemi kuma bayan haka ba fa ulaika humul adun to wayannan su ne yan ta'adda idan mutum ya nemi ya ainihin ya huce sha'awansa ta hanyar zina to wannan sunan shi dan ta'adda akai ya kauce hanya ko ta hanyar luwadi an gane wannan ko to kaga da wannan ashe kenan ba haramun bane ya zama to mutun yana son mata ya aura shi yasa shari'a ta ba mutun dama ya auri mata hudu akai saboda haka wannan shine sannan kuma a cikin addinin manzo sallallahu alaihi wasallam babu abinin ruhbaniyanci babu rahabaniya ina ce rahabaniya shine abin da ya shafi wato gudun duniya wanda ya wuce gona da iri ya zama mutum wato baya sa kaya mai kyau yana tafiya ba takalmi baya cin abinci mai kyau ya koma ya ware daga jama'a ya shiga can daji abin shi to irin wannan ana kiran shi rahabaniya idan mutum yayi shi kada ya dauka cewa musulunci yake yi kawai dai wannan ya sa wa kanshi ra'ayin shi ne kawai shi ra'ayin shi ne ya sa mu kanshi gaba ɗaya ba zai taba cin abinci mai kyau ba shi ya sa mu kanshi ka'ida gaskiya shi baya son cin nama baya son cin kwai baya son shan kayan marmari baya son kaza shi ya sa wa kanshi amma bai haramta ma sauran mutane ba an gane wannan ko wannan da sauki amma inda kiza ke saka fa shine ya haramta wa sauran mutane yace haramun ne ka ci nama ko haramun ne a ainihin a ci abinci mai dadi ko abin da ya kama da wannan to wannan ya zama to haramun ya kauce wa shari'a an gane wannan ko akwai sanda wasu sahabbai suka sa makan suka ware kansu cewa za su ware kansu su ringa bautan Allah babu ruwansu da mata babu ruwansu da cin nama babu ruwansu da kwanciya akan waje mai sanyi mai laushi ko abin da ya kama da wannan suka dai haramta ma kansu abubuwa da yawa sai Allah ta'ala ya saukar da aya domin a yi musu seti ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ya ku da kuka imani kada ku haramta dada da tsarkakan abinda Allah ya halatta muku kuma kada ku wuce gona da iri ba ku mutane kada mutum ya wuce gona da iri wajen amfani da halal domin idan mutum yana amfani da halal zai iya wuce gona da iri har ya zama tobarna to kada ku yi ta'addanci domin lalle Allah baya son masu ta'addanci sai aka nuna musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa lalle shi karan kansa yana yin sallah cikin dare kuma ya kwanta ya huta sannan yana yin azumi wani lokaci kuma ya ci abinci sannan kuma yana auren mata yace faman ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata menene baya tare da ni kada sai annabi ya saita su wanda da ba dan manzo Allah ya sa su akan hanya ba da sun koma rahabaniyanci wanda shari'a ta hana wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtiga'a ridwanillah kaga Allah ya nuna wannan rahabaniyancin sun girgiro ta ne su ba mu rubuta shi a gare su ba su nasara sun girgiro wa kansu rahabaniyanci cewa mutum ba zai aure ba idan mutum yana so ya kusanci Allah dole ya nisanci mata gaba daya kuma dole ya nisanci cin abinci mai kyau dole ya kaza anan aka samu matsalan irin Reverend Father sun nan an samu daga addinin Kirista wato Reverend Father wanda ake cewa ba za su yi aure ba shine rahabaniyanci su asalin su ba sa yin aure ba sa cin abinci mai kyau ba sa sa kaya mai kyau ba sa kwanciya a waje mai kyau shine asalin su sai Allah ya ce a ibtada'uha sun kirkiro ta ne a cikin addinin Nasara annabi Isa bai karanta da wannan abun ba ma katabnaha alaihi ba mu rubuta rahabaniyanci a gare su ba annabi Isa da yake yin aure ba yake yin aure dan baya son yayi aure bane a'a yana yin wa'azi wato kafirai suna ta neman shi za su kashe shi ba su ba shi dama ya nasu ba zai samu daman yin aure ba har Allah ta'ala ya dauke shi zuwa sama ina ba san gani ba wai shi ya karanta da su kafai aure bane a'a shi bai samu daman yin aure ba saboda bai samu kwanciyar hankali da natsuwan yin auren bane a cikin malamai akwai manyan malamai irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah har yaba duniya bai aure ba saboda MBDA sun hana shi sakat ta ko ina sun takura ma rayuwarsa suna ta kai gulma wajen sarakuna ana kama shi ana daurewa akan ƙarya har ya zamanto ya mutu a kurkuku mafi yawan littafan da ya rubuta su ne a kurkuku Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hatta wannan littafin Minhajus Sunna din nan wanda ya raddi ga Minhajul Karama na wannan Shiha Ibn Mudahhar ayi a rubuta shi ne a kurkuku duk hadisan da ya kawo da ayoyin da ya kawo da duk wasu asar ya kawo ne da ka duka kuma littafi mujalladi nawa akwai wanda yake mujalladi 6 akwai mujalladi 4 manya manya amma duk da kai rubuta wannan abubuwa an gane wannan ko sai wala ka wannan shiri kamar Imam Nawawi shi ma kaga ya rasu wajen shekara 40 da wani abu wasu ma sun ce bai kai shekara 40 da duk wannan gudunmawar da ya ba musulunci a cikin wannan shekarun ya bayar bai samu yayi aure ba shi ma an gane wannan ko yawa to wannan shine a takaice musulunci bai hana mutum ya ji dadi ba amma ya nema ta hanyar da ya dace da shari'a shine Allah yake cewa wa qul inni ana an-nazirul mubin kace musu ya rasulullah lalle ni mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadin ina yin gargadi da mutane su nisanci duk abin da zai kai su wuta sannan kuma ina yin bayanin gargadin kenan manzo sallallahu alaihi wasallam idan yana gargadi baya barin ma cikin duhu yana fito da abubuwa karara shine Allah ta'ala ke cewa rusulan mubashirin wa munzirin bi Allah yakuna lin-nas ala Allah hujja ba'da rusul manzanni masu albishir masu gargadi domin kada mutane su samu hujja akan Allah bayan manzanni sun tafi sai ba a musu bayani ba na'am
kama anzalna 'alal muqtasin
wato kamar yanda muka saukar da ainihin gargadi ga masu rantsuwa Allah ta'ala yake cewa ka gaya musu ya rasulullah lalle ni mai gargadi ne mai bayyana gargadin mai gargadi ga wa aka ce anan wajen an shafe maqulun bihi inni ana an-nazir al-mubin inni ana an-nazir azaban lalle ni ina yin gargadin azaba ina yin gargadi na me na azaba ga kafirai wanda ya kafirce wa Allah kuma ina bayyana gargadin dalla dalla an gane wannan ko wato daidai da yadda Allah ke cewa anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud na yi muku gargadin wani irin tsawa misalin irin tsawon adawa da samudawa to akwai masu ganin cewa wato in za a fasara ayar za a ce inni ana an-nazirul mubin sai a dauka wannan kafu din za'ida ai anzartukum ma anzalna 'alal muktasimin an gane ko wato na yi muku gargadi irin abu ma na muku gargadin abinda muka saukar ga masu rantsuwa kamar yadda Allah ke cewa laysa kamithlihi shay'un wannan kafu din za'ida ne an gane wannan ko to saboda haka inni ana an-nazir mubin lalle ni mai gargadi ne mai bayyanar da gargadin wato sai kuma na yace kuma sannan har ila yau ina gargadi kamar yanda nayi gargadi wannan gargadin nayi shi ne kamar yanda nayi gargadi ga ainihin al-muktasibin wanda kace a'a aka ce ma'anar shi anzartukum mithla ma anzalna bil muktasibin mun muku gargadi misalin abinda muka saukar ga masu rantsuwa aka ce ma'anar wannan ai kama anzalna 'alal muktasibin ai kama yanda muka saukar da azaba ga masu rantsuwa kuma muka isar ma masu izjili saboda haka lallai kace musu lallai ni mai gargadi ne mai bayyana gargadin to saboda haka shi wannan kalma na al-muktasimin malaman tafsiri sun yi gwajin fahimta a kansa wasu akwai wanda suka fassara kama anzalna 'alal muktasimin kamar yanda muka saukar ga masu rantsuwa rantsuwan me suke yi suna rantsuwa akan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi rantsuwa duk abinda manzon Allah ya zo da shi za su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan suna yin rantsuwa akan ƙaryata manzanni suna yin rantsuwa akan fada da addinin musulunci wannan sai yayi daidai da ayan Qur'ani inda Allah ke cewa ga mutanen Annabi Salih lokacin da Annabi Salih ya dame su da wa'azi sai suka yi meeting akan su kashe shi an gane ko to da suka yi meeting akan su kashe shi sai ya zama tunzi to idan muka kashe shi yana fada dangi danginsa za su dauki fansa akan kisan to ya kamata idan mun kashe shi musan me zamu ga ya madangi to shine Allah yake ba mu labari kace qalu taqasamu billahi la lubaytanna huwa ahlahu thumma la naqulanna li walihi ma shahidna mahalika ahlihi wa inna la sadiqun wato suka ce taqasamu billahi suka ce ku rantsa da Allah cewa wallahi tallahi zamu buga sammako gare shi suka rantsa da Allah za su buga sammako ga annabi salih su kashe shi da shi da iyalansa sannan za su gaya ma waliyansa danginsa ma shahidna mahalika ahlihi ba mu halacci mahallaka na mutanansa ba ba mu san lokacin da aka kashe shi ba wa inna la sadiqun la sadiqun lalle wallahi mu masu gaskiya ne wallahi kisan da aka yi ba mu sani ba kaga nan wajen sun rantsi akan za su kashe annabin Allah sun rantsi akan za su ƙaryata ba za su yi imani da shi ba da kuma inda Allah ke cewa a wala tuti kullu hallatin mahin kada kai da'a da duk wani mai yawan rantsuwa wulakantacce saboda suna rantsuwa suna tara mutane akan hanya sai su rantsa suke wallahi tallahi mun rantsa da Allah annabi Muhammad ba annabi bane boka ne mun rantsa da Allah wallahi mai sihiri ne mun rantsa da Allah makaryaci ne mun rantsa da Allah mai kirkiro ƙarya ne tatsuniya yake kawowa na mutanen farko an gane wannan ko wato kaman su din nan sun rantsa cewa wato duk abin da suka ƙaryata sai sun rantsa duk wani ƙaryata wanda suka yi wa manzo sai sun rantsa akan shi to akwai masu wannan fahimta cewa kama anzalna alal muktasimin ay alhalifina ala mukhalifati ar-rasul kamar yanda muka saukar da azaba ga masu rantsuwa akan saba wa manzanni akwai wannan fahimta akwai kuma masu fahimtar cewa al-muktasimin din nan sune yahudawa da nasara li'annahum iktasamu kutubahum wato anan wajen yahudawa da nasara sune muktasimin an sa musu wannan suna saboda sun rarraba littafan su an gane wato sun yi imani da wani sashe sun ƙaryata wani sashe sai Allah ya kira su muktasimin sun kasa littafan kashi biyu wani bangare sun yarda da shi wani bangare ba su yarda da shi ba kenan ya za a fasara ayar kamar yadda muka saukar da aya ga masu ainihin karkasa littafan su sun karkasa at-taura da injila kashi biyu wani bangare su yi imani da shi wani bangare ba za su yi imani da shi ba wannan sai ya dace da maganar Allah da Allah ke cewa afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya shin ya ku yahudawa za ku yi imani da sashen littafi ku ƙaryata sashe abinda ya dace da ra'ayin ku dauka abinda ya saba ra'ayin ku jefar da shi menene sakamakon wanda yake aikata wannan daga cikin ku in ba kaskanci ba a cikin rayuwar duniya a wata aya kuma Allah yake cewa innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan kaga shi mutanen da suke cewa mun yi imani da wani sashen littafi mun ƙaryata wani sashi kuma suna so su riki wani hanya tsaka-tsaki a nan wajen sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan wa'annan sune kafirai na haqiqa an gane to kaga wannan kenan muktasimin wanda suka karkasa ainihin littattafan su kashi biyu wani bangare ƙarya wani bangare gaskiya sannan wasu malamai suka ce kai ba haka bane al-muktasimin wasu jama'a ne na kafiran makka wasu jama'a na kafiran makka wato sun kasa alqur'ani kashi kashi wato sun yi ma alqur'ani mabambancin fahimta an gane sun yi ma alqur'ani mai mabambancin fahimta wasu daga cikin sun ce alqur'ani sihiri ne wasu ka ce kai ba sihiri bane ƙarya ne dai wasu ka ce kai tatsuniyar mutanen farko ne wasu ka ce kai bokanci ne kaga sai Allah ya kira su muktasimin sun kasa tsayawa kan ra'ayi guda daya an gane wannan ai kafiran makka kace musu ku tsaya ku gaya mana takamamman ra'ayi game da qur'ani game da sakon da manzon Allah ya zo da shi sai kaga sun zauna sun yi taro sun watse ba su da wani ra'ayi guda ɗaya takamamme game da shi wasu sun ce waƙe ne wasu sun ce ainihin sihiri ne wasu sun ce bokanci wasu sun ce tatsuniyar mutanen farko kaga yayi daidai da inda Allah ke cewa innakum lafi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ufik ko lalle ku kafirai kuna cikin magana mabambanci game da alqur'ani haka nan game da manzon Allah ku gaya mana ku yi alqur'ani hukunci guda ɗaya in kun yi sa ko ku yi manzon Allah hukunci ɗaya kun ce manzon Allah boka ne wanda sai kai ba boka bane menene can suna cewa menene balistarahu bal huwa sha'ir can alu abgasu ahlamin balistarahu bal huwa sha'ir suka ce abgasu ahlamin Qur'ani yayayen mabarki ne kawai manzo Allah yana yayayen mabarki ne shine ya kawo ya mai da shi alqur'ani sai suka ce ba haka bane fa abin ya fi karfin yayayen mabarki balistarahu kai ya zauna ne ya shirya ya kirkiro shi suka ce kai ba haka bane fa bal huwa sha'ir kai mawaki ne dai kaga innakum la fi qawlin mukhtalif lalle ku kuna cikin maganganu mabambanta yufaku anhu man ufi an karkatar da wanda aka karkatar ta wannan hanya din sai Allah yake qutilal kharrasun an tsile wa masu kirkiran ƙarya suna jinginawa zuwa ga musulunci an gane wannan ko to kaga wannan abin da ke nuni a gare shi kenan inda Allah yake musu raddi yana nuna musu qur'ani ba waka bane qur'ani ba bokanci bane qur'ani ba kaza bane وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون القران با magana mawaki bane kadan ne kwarai ku cike yin imani sannan ba magana boka bane alqurani kadan ne kwarai suke tunani sai Allah ya ce me tanzilan min rabbil alamin alqurani saukakke ne daga ubangijin talikai a wata aya suka ce in hadha illa sihrun yu'thar alqurani ba wani abu bane face sihiri wanda aka ruwaito daga mutanen farko in haza illa qaulul bashar wannan ba wani abu bane face maganar mutane sai Allah ya ce to duk wanda ya faɗi wannan magana sa uslihi sadar da sannan zan kona shi a wutan sadar dan ya kirkiro ƙarya ya jingina zuwa ga Allah wa qalu asabirul awwalin katabaha fa hiya tumla alayhi bukratu wa asila suka ce tatsuniyar mutanen farko ne annabi ya rubuta ana sai masa shifta safa da maraice ana ga yana rubutawa to kuma sai ya zama to manzo Allah annabi ne wanda yake ummi la yaqra'u wa la yaktubu kaga sai ya tabbata ƙarya suke yi kenan ha kuma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yamini idhan lartabal mubtilun ya rasulullah baka kasance ka taba karanta wani littafi na at-taura ko injila ko zabura ko kaza na ainihin annabawan farko ba sannan baka taba rubuta shi da hannun damanka ba su kansu san da haka idan lartabal mubtilun inda ba dan haka ba da mabardata da sun yi shakka da sai sun ga cewa wannan qur'anin fa ka je ka kwafo shi ne daga cikin at-taura wannan qur'anin fa ka je ka kwafo shi ne daga cikin injila ko abin da ya kama da wannan to saboda haka suna gama yin taro daga baya su watsa babu wani ra'ayi takamaimai game da al-qur'ani shine Allah yake magana ya kira su da suna muqtasimin masu mabambancin ra'ayi dangane da al-qur'ani to a cikin wannan ra'ayi da muka kawo wanne ne zamu ce shine daidai a ciki ko kuma zamu dauka duk zasu iya daukan wannan ra'ayi duka to wasu malamai kamar Imam Shangidi Allah ya masa rahama shi yana ganin wato ra'ayin farko na maganan masu rantsuwa din nan shine shi ya cire amma haka kowanne daga ciki da ka fassara insha Allah baka yi kuskure ba akan haka an gane wannan ko na'am sai ce allazina
allazina ja'alu al-qur'ana 'idin
duk da cewa shi ma na uku na farkon zai iya samun wajehi ba na farkon shi ma kanshi suna yin rantsuwa akan hakan sun kasa littafin su kuma sun yi rantsuwa akan za su kasa littafin su da kuma ɗaya ra'ayi misali suna rantsuwa akan ra'ayin su misali to shine yake cewa allazina ja'alu alqur'ana ibin su wa'annan mutane muqtasimin su ne wa'anda suka sanya alqur'ani ya zamanto wato gaba gaba suka sanya qur'ani gaba gaba misali to menene ma'anar sun sanya qur'ani gaba gaba ko kuma sun sanya qur'ani sihiri sun ce qur'ani sihiri ne shine wasu malamai suka ce allazina ja'alul qur'ana idin la nas'alannahum نعم
فوربك لنسألنهم أجمعين
وإنن ده suka sanya Qur'ani gaba gaba suka ce bokanci ne suka ce sihiri ne suka ce ƙarya ne suka ce kaza ne to na rantse da ubangijinka Allah ya rantse da kanshi ka san ko al'amari yayi zabi yace lanas'alannahum ajma'in wallahi zamu tambaye su gaba kidan su wannan magana nasu waye ga ya musu haka amma kanu
amma kanu ya'malun
zamu tambaye su abin da suka kasance suna aikatawa na fada da addini to shi ma wannan kalma na idin malaman tafsiri su ma sun buga akan shi menene ma'anan shi shine wasu malamai suka ce ma'anan shi ai wanda suka sanya Qur'ani suka karkata shi suka ce asalin shi al-idwa sai aka tauye wawun a wajen sai ya zama sai aka mai jam'i sai ya zama idin in ya zama mansub kenan in ko marfu zai zama idun kamar yadda ake cewa izin jam'i izza izin kuma jam'u ne idda idwa ya koma idda sai ya zama idin asalin shi idwa to shi ma aka ce fasaran allazina ja'alul qur'ana idin yana komawa zuwa ga abin da muka ambata can ga muktasimin fasalar tsaye ne kawai Abdullahi ibn Abbas yana cewa ma'anan allazina ja'alul qur'ana idin wanda suka sanya qur'ani gaba gaba bi ma'ana sun kasa qur'ani kashi biyu so kashi kashi sun yi imani da wani bangaren sun ƙaryata wani bangaren an gane akwai ayoyin da suka yadda da shi akwai ayoyin da ba su yadda da shi ba to wa'annan na rantse da ubangijinka ya rasulullah zamu tambaye su gabaki daya game da abin da suke aikatawa an gane ko sai wasu suka ce a'a abin da ake nufi da ibin din nan sun sanya qur'ani sun kasa shi gaba gaba ai ma'ana sun raba ra'ayin su kan qur'ani suna da sun sanya qur'ani da mabambantan ra'ayi kullura sun sanya alqur'ani da mabambantan ra'ayi da mabambantan fahimta saboda haka sun sanya shi sun ce ƙarya ne suka ce sihiri ne suka ce bokanci ne suka ce waƙe ne wato sun karkasa fahimtar su game da alqur'ani shine Allah ya ce to wallahi na rantse da ubangijinka wallahi da sannu zan tambaye su gabaki daya abinda suke aikata wannan na ainihin kin tsaye da ra'ayi guda daya sannan kuma shi kalmar ibin yake dauki ma'anar sihiri saboda ida da ibin a cikin lugan Qurayshawa ma'anar shi sihiri su suna kiran mai sihiri abihin hadha rajulu abihun wannan mutumin mai sihiri ne hadhihi almar'a abihatun wannan mace mai sihiri ce to sun sanya qur'ani sun kira shi sihiri sun ce qur'ani ba saukacce bane daga wajen Allah alqur'ani manzon Allah ne wato mai sihiri ne sai kirkiro qur'ani yana juyar da hankulan mutane da maganarsa ya zo cikin wani hadisi Imam al-Qurtubi ya kawo shi cewa manzon Allah ya tsine ma al-abiha wal mustabiha sai aka fassara shi da as-sahira wal mutasira to ma'anan wannan sun yawaita ƙarya da kirkiro ƙarya kan alqur'ani kuma sun nau'anta ƙarya game da manzon Allah sun ce alqur'ani sihiri ne alqur'ani kirkiro shi aka yi alqur'ani kaza to duk gaba daya sai Allah ya ce za mu tambaye su gabaki daya wayannan game da abin da suke aikatawa to dangane da wannan aya Allah ta'ala ya ce za a tambaye su gaba daya abin da suke aikatawa za a tambiwa kafurai gaba ko kuma yaya domin zahirin ayin ya nuna za a tambi dukansu kuma dukansu gaba daya za a yi hisabi da muminai da kafirai gaba daya sai dai wanda ya shiga aljanna ba tare da hisabi ba kamar yadda wasu ayoyi suka yi bayani shin kafiri dama ana tambayan shi gobe kiyama kuma ana mai hisabi to ayoyi da yawa wasu ayoyi sun ce kamar ana tambayan kafiri ushuru lazina zalamu wa azwajuhum wa makanu ya'budun min dunillah fahaduhum ila siratil jahim. Sai Allah ya ce ne waqifuhum innahum mas'ulun malakum la tanasarun. Kaga nan wajen Allah ya nuna su kafirai, Allah ya ce ku tsaye da su, lalle su za a tambaye su malakum la tanasarun, me yasa ba ku iya taimakon juninku. Kaga Allah sai nuna anan aya za a tambaye kafirai. Sannan a wata aya Allah ya ce inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, lalle makoman su yana gare mu, sannan lalle hisabun su yana gawa. Kaga Allah ya nuna da mu'mine da kafirai gobe kiyama din za a yi musu hisabi. An gane wannan ko? Wala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin, da sannan za mu tambayi wa'annan wanda aka aiko da manzanni zuwa gare su, kuma da sannan za mu tambayi manzannin su kansu. Kaga shi gobe kiyama akwai mai tambaya. To wata aya kuma sai Allah ya ce wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun, ba a tambayan masu laifi game da zanubin su. Shin an yi karo kenan? Masu laifi daga cikin musulmi da kafirai ba a tambayan su, ba a musu hisabi. Da kuma da Allah ke cewa fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insu wala jan, a wannan rana ba a tambaya game da zanubin sa, ba a tambayan mutane ko aljannu, ba a tambayan mutum ko aljannu. Yu'raful mujrimuna bisimahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Da kuma inda Allah ke cewa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim, innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Haka idan mutum ya duba zahirin wayannan ayoyin sai ga kuma ba a tambayan kafirai, ba a yi musu hisabi. To wayannan ayoyi zamu ce sun yi karo kenan? Alqur'ani baya karo. Allah ya ce wa innahu lakitabun azim la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Lalle alqur'ani littafi ne gagar koyo, littafi ne wanda ya gagaru kowa, littafi ne wanda babu wani kuskure a cikin sa, littafi ne mai daraja. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi, wani barna baya zuwa gaba gare shi ko baya gare shi, saukakke daga Allah wanda yake hakimu mai sanya komai inda ya dace. Shin zai yiwu mai sanya komai inda ya dace kuma a samu karo a cikin maganar sa? Zai yiwu wanda yake hamid, in an ce yababbe wanda babu wani aibi tare da shi, in har a cikin maganar shi akwai karo, akwai aibi kenan tare da shi, ba shi da kamalul hamd. To da wannan sai aka fahimci cewa alqur'ani babu karo. Afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min inda ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Saka babu saɓani a cikin alqur'ani. To me wannan aya ke nufi? Imam al-Qurtubi yake cewa wayannan ayoyi idan an tambaye mu sai mu ce al-qiyama mawadin fa mawdinun yakunu fihi su'alun wa kalamun. Yace qiyama wuri-wuri ne, akwai wuraren da wato yake kasancewa akwai magana, akwai tambaya kuma da magana. A qiyama akwai wurin da ake tambaya kuma ake magana. Sannan wa mawdinun la yakunu kadhalik, akwai wurin da hakan bai kasancewa, ba a tambaya kuma ba a magana. Saboda kiyama kusa yana da tsawo ba. Ta'arujul mala'ikatu waruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, kwana daya gurgurdan tsawon shi shekara 50,000, kwana daya kawai gurgurdan shi shekara 50,000. To kaga a cikin wannan lokaci akwai lokacin da za a tambaye shi, akwai san da ba za a tambaye shi ba a cikin tsawon wannan lokuta. An gane wannan ko? Shi ne ke cewa ikrama na cewa al-qiyama, wannan ikrama shi ne tabi'i ne shi. Kaga wannan fasara ya fito daga salaf kenan ko? Ya ce al-qiyama mawadin, qiyama wurare-wurare ne daban-daban. Yus'alu fi ba'diha wa la yus'alu fi ba'diha, ba a tambayan a cikin wasu sashen ta, a wasu sashe kuma ana tambaya. Sannan Ibn Abbas ya ce la yas'aluhum su'ala istighbar wasu ilam, wato Allah ta'ala baya tambayan kafirai tambayan neman labari ko neman sani. Kaga akwai tambayan da kake yi kana neman labari wajen mutum ko neman sanin wani abu wanda baka sani ba. To gobe kiyama Allah ba zai tambayi kafirai wani labari ba wanda bai sani ba. An gane ko? Cewa hal alimtum kaza, shin kun san kaza, kun san kaza. Da annalla alimu bi kulli shay, Allah ba sai yayi tambaya ba, ya san komai. Walakin yas'aluhum su'ala taqri wa tawbih, sai dai Allah zai tambaye su ne tambayan zargi. Akwai tambaya na zargi. An gane me yasa ba za ku ke taimakon junanku ba? Shin wannan tambaya ne na yana son ya sani? Me yasa ba za ku kwaci kanku daga azaba ba? Kaga wannan ba wai tambaya bane na asali, tambaya ne na zargi. To amma tambaya na asali ka tambayi mutum abinda baka sani ba. To Allah ta'ala baya tambayan kafirai. Wannan shine fasaran da Ibn Abbas yayi. Fasaran Ibn Abbas bai yi karo da fasaran ainihin wannan ba, Qatada. A fasaran Ikrama. An gane? Duk fasarori ne wanda in muka hada su waje ɗaya duk abu ɗaya ne. Kafirai dai ba a tambayan su wani abu wanda yake ba a sani ba. Dan Allah masanin komai ne. Amma ana tambayan su abu, tambaya na zargi. Wato asalin abu kamar an kawo shi sigan tambaya ne amma zargi ne. An gane wannan ko? Shi wannan ko ba ba tambaya bane ga asali. Yawwa, Allahu a'lam. Na'am.
Fasda bima tumar wa a'rib 'anil mushrikin.
Saboda ka ya Rasulullah, fasda bima tumar. Wato ka tsaga, ka fasa kwai, ka bayyana da abin da aka umarce ka da shi. Babu wani magana boye-boye, lokacin boye-boye ya ƙare ya Rasulullah. Wa a'rid 'anil mushrikin, ka kauda kai daga mushrikai. Wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Yawwa, idan ka ji mushrikai suna zage-zage ko suna faɗin maganganun banza, ka kauda kai gare su, ka fito ka faɗi abin da Allah ya sanar da kai. Ba maganan jin tsoro, ba maganan shakka. An gane wannan ko? Shi wannan kalma na fadda bi masu umar. Wato ka bayyana da abin da aka umarce ka. Shi wannan kalman fasda din nan malamai sun ce wato ma'ana ka fasa shi. Ai ka isar da abin da aka umarce ka ga dukkan talikai domin hujja ya tsayu a gare su. Allah ne ya umarce ka da wannan asalin wasda. As-sadaqu shi ne ma'ana ashaqqu tsagawa. In an ce tasadda al-qaum ay tafarraqu. Mutanen sun rarrabu. Daga ciki shine inda Allah ke cewa yawma idhin yasadda'un ay yawma idhin yatafarraqun wa sada'atuhu fan sada'a idhan shakka wa asalu sada'u shine al-farqu wa shakku shine kenan aka dauki wannan fasda bi matu umar ai wato ma'ana ai ka bayyana da addinin ka wanda aka umurce ka. Ibn al-Arabi yana cewa ma'ana izda bi matu umar ai izza bit tauhid, ka bayyana da tauhidi. Fa innahum yatafarraquna bi an yujiba al-ba'd, domin idan ka bayyana da tauhidi to za su rarraba, wasu su amsa kiran, wasu kuma su kafirce. An gane? To anan wajen ya zama kamar fasawa kenan. Sai shi wannan kalmar sadau ya koma zuwa ga ainihin wato tsaga kafirai. In muka dauki fasarar sa, wato ku fasa kafirai da abin da aka umarce ka, ka fasa ainihin kafirai, ka raba kansu. Da zarar manzo Allah ya fara karantar da tauhidi, to zai raba kan kafirai. Wasu za su yi imani, wasu kuma za su yi me? Za su kafirce. To Abdullahi bin Abbas ya ce an shafe wannan aya din. To an ce mun lokaci yayi insha Allah, zan tsaya a nan wajen. Sai dai akwai lokaci ya gama cika. Mallam ya ce mun minti biyar. Shi miti biyar sai ce masu miti biyar. Wai tashi zan tsaya ka wani jikina ya ban cewa lokaci ya yi. Shi kuma sai ce mu saura miti biyar to sai na fara wani sabon bayani. Barakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.